marketing don ni nayi ne a rashin sanin halaccin sa, kuma ya halatta in sayar wanda musulmi da yace zai sayi register alhali ya san hukuncin amma ya ga zai iya in ya bayyana gare ka cewa hanyar neman kuɗi da kake bi haramun ce, to sai ka barta. Kamar yanda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da zina, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, asalin kuɗinka wannan haƙƙinka ne, amma abin da yake ya zo maka na samu ta fuskar haram ɗin, to sai ka mayar da shi ga waɗanda suke sai ka mayar da su ga waɗanda yake mabutansa, in baka same su ba kuma sai kai sadaka da su, amma bai halatta ka ci ba bayan ya riga ya bayyana gare ka, kuma bai halatta ka ci gaba da wannan wato tsarin kasuwancin ba, don shi wannan kasuwanci ne na cin dukiya ba da haƙƙi ba, wannan abin tiyan shi din da ake cinikin garari ne, ciniki ne na garar. Shari'a ba ta yadda da wannan tsarin ba, kamar yanda an ɗanyi an yi fatawa a kai, saboda haka bai halatta kai ba, kuma in wani ya zo ya ce ka sayar masa da rijista bayan kai ka san cewar bai halatta ba, to dan me ma za ka sayar inda ka tuba ka daina sayarwa. Wanda ya zo ya ce shi ya ga zai iya ya je wajen wani ya je ya yi, amma haƙƙinka ka sanar da shi, haƙƙinka gaya masa haƙƙin Allah cewa bai halatta ba. To wannan ya ce wai ya ce roƙo muna roƙo bayan sallah da a ci gaba da wannan tafsirin. To a gaskiya ana tafsiri a masallacin Beirut Road, kuma saboda haka ne ban sa darasi a wannan masallacin ba na Al-Furqan, tunda dai duk dai a cikin garin Kano ne insha Allah. Saboda haka wanda suke da halin wanda suke da sha'awar ci gaba da jin darasin tafsir din ana yi a masallacin Beirut Road duk ranar Laraba insha Allah, wanda yake kuma bayan sallah da mako biyu ko uku za a dawo da karatuttukan insha Allah. Wannan ya ce yana fatan taimakawar addu'a ga mahaifiyarsa wadda Allah ya mata rasuwa, Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata ya gafarta mata ya sanya aljanna makomarta, kai kuma Allah ya baka haƙuri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wannan akwai mai mota BH528BWR, Allah ana neman ya taimaka ya je ya gyara parking din motar. To wannan ya ce da Allah yana son ayi masa tafsirin wannan ayar, wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Yace saboda Allah a ƙarshe Allah ya zargi mala'iku da rashin gaskiya, kuma gashi abinda suka faɗa a bayan ayar shi yake tabbata, musamman masu shirka da Allah. Anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. To wannan wato yana cewa Allah ta'ala ya ce ya sanar da, ma'anar ayar Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukkaninsu, sannan ya bijirar da su ga mala'iku ya ce ku bani labarin sunayen waɗannan in ku masu gaskiya ne. In ku masu gaskiya ne a kan me? أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Allah cewa suka yi zaka sanya wanda yake zai yi barna ne a cikinta ya zubar da jini ga alhali mu ko muna yin tasbihi da godiya a gare ka, Allah ya ce na san abinda baku sani ba. Su cewa suka yi hukuncin su akan jinsin ne baki ɗaya, bayan kuma Allah kuma ya san a cikin jinsin za a samu annabawa da manzanni da salihai da shuhada da sauran bayin Allah na gargaru, wanda su ba abin da za su yi ba kenan. Shine Allah ya nuna musu cewa to gashi na fifita su da ilimi, wanda yake ilimi shine mabudin wato dukkan gyara da alkhairi. Dukkan su kansu mala'iku suna tasbihi da godiya ga Allah saboda abin da suka sani na girman Allah. To su ma waɗannan Allah zai sanar da su, wannan halittar Allah zai sanar da su abinda mala'iku ba su sani ba, dan haka sai ya nuna musu yace in abinda kuke faɗa na da'awarku cewa wannan jinsin wato abinda za su yi shine barna kawai, to ku bani labarin sunayen waɗannan, domin Allah ya baibaye ba wai ya tuhumce su da ƙarya bane, ba Allah ya tuhumce, Allah madaukakin sarki bai yi musu hukunci, bai zarge su da yin ƙarya ba. Kuma wannan kamar yadda a tafsirin ayar ya bayyana, abinda suka yi ba itirazi suka yi ga Allah ba, tambaya suke na neman hikima, ne hikimar aiko waɗannan ya Allah, amma wane mala'iku ba za su yi ma Allah itirazi ba, mala'iku ba za su yi ma Allah musu ko tantama akan abinda zai yi ba, sai dai sun tambayi menene hikimar, saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyana musu, saboda haka wannan shine ma'anar ayar. Sai wannan duk yana daga cikin Isra'iliyat, akwai kissoshi na Isra'iliyat da suke nuna cewa wai da an yi waɗansu halittun, an yi waɗansu halittar da suka yi ɓarna, sai suka ɗauka su ma bani Adam ɗin abinda za su yi kenan na ɓarna, wanda yake kama Al-Qur'ani ɗin yana nunin kan cewa ya aka yi, wato tunda ya aka yi suka san cewa ɓarna za su rinƙa yi a bayan ƙasa da zubar da jini, saboda wani abu ya riga, akwai wani abu wanda yake ya gabata na ilimi da suka samu akan in ma akan ɗabi'ar, cewa ga yanda ɗabi'ar zai zama, to wa in ma akan wata halittar da suka gabaci, halittar annabi, halittar ɗan Adam, wal ilmu indallah, isu wa labarukan Isra'iliyat ba a gaskata su, ba a karyata su. Wannan yace yana son ai masa fassar me ma'anar wannan hadisin, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajib lahu ko kuma fayastajib lakum. A wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi daga hadisin Jabir kamar yanda ya ambata. Ma'anar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi mummunan addu'a ga kawukanku, kada ku yi mummunan addu'a ga ƴaƴanku, kada ku yi mummunan addu'a ga dukiyoyinku, kada ku dace da sa'ar da Allah yake amsa, Allah madaukakin sarki in an tambaye shi yayi kyauta yake amsawa. Wato akwai lokacin da Allah in aka tambaye shi in ka dace da wannan Allah zai amsa, to kai kuma gashi addu'a da kai mugunyar addu'a ce kamar la'ana. Mutane suna da saurin, musamman Larabawa a wancan zamanin kai har a yanzu ma suna da saurin la'ana, suna da saurin tsine ma ƴaƴansu ko kawukansu ko wani abu na dukiyarsu ko abun hawansu ko makamancin wannan. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu, domin idan kai wannan, duk da yake abu ne wanda yake gudana akan harshe ba da niyya ba, amma an ka dace da sa'ar da Allah yake karban addu'a, sai Allah ya karba, kuma sai ya ga la'anar ta tabbata. Allah ya kiyaye mu. Wannan yana tambaya ne akan fadar amin bayan karatun Fatiha, ya kamata a fada kafin liman ko tare da liman ko bayan liman ya fada? Tare da liman ya kamata a fada, idan yayin da yake fada amin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al-imamu amin wa qalat al-mala'ikatu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Idan liman ya ce amin, mala'iku ma suka ce amin, to wanda amin ɗinsa ta dace da na mala'iku, za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa. Wannan hadisin ya nuna cewa mala'iku suna cewa amin yayin da liman yake cewa amin, kuma shine ma'anar idza qala waladdallin faqulu amin, idan yace waladdallin ku ce amin, domin yace waladdallin shine lokacin ne zai ce amin, to kuma a lokacin za ku ce amin, saboda haka ne abin al-maqsud, abinda ake nufi, abinda ake nema, duk ai muwafaqa da liman da mamu da mala'iku, duk lokacin da su ce amin, abinda ake nema kenan, ba kafin liman ba, ba bayan sa ba, tare da shi. Na'am wannan idza amana al-imamu fa aminu, idan liman yace amin kuma ku ce amin. Wannan na yazo shi hadisin idza qala ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin, wannan mubayyin shi, ko wancan akwai nau'i na ijmali a ciki, dole ne a wato ba za ka dauki hadisi guda ɗaya ba, sai ka tattara dukkan hadisan sai ka fitar da ma'ana wadda za su rubuto guda ɗaya. Aka tattara dukkan hadisan at-ta'min, wannan shine abin da zai fito da ma'anar tasa. Idan amana al-imam, in liman yayi, idan liman yayi ta'mini, fa qulu amin, ma'anar in yayi ta'min in yace wala dhalin, kamar yadda wancan hadisin yace idan qala wala dhalin fa qulu amin, hadisan Abi Huraira. Saboda haka ma'anar idan amman, idan yazo wajen da ake yin ta'min. Wannan yace yana da mata wadda bata kyautata masa, tana yawan zagin ƴaƴansa a gabansa da munanan ashar. Idan ta fita unguwa bata dawowa a iya lokacin da na bata, sai ta kai dare ta raba ƴan uwana gida biyu, ta hana wasu zuwa gidana akan wai ba sa shiri. To malam matsalar shine ta kyautatawa mahaifiyata, matukar kyautatawa kafin ta rasu, har mahaifiyata ta bar min wasiyar karna rabu da ita koda bayan ranta. To amma fa ni ta ishe ni, don bata jin magana. Na yi mata nasiha, na ƙaurace mata, na gaya wa iyayenta, na zane ta, amma duk ta ita zahani. To ai ce ka zane ta, wannan waya ya zane ta, ai ba a zane mata, ba a zanewa, wannan kuskure ne, ka kai kuskure. Shi yasa watakila Allah bai sa albarka a cikin gyaran naka ba, wajen gyaran sai a yi yadda Allah ya nuna. Za mu karanta yau insha Allah a cikin karatunmu. Idan mutum ya zamanto cewar ya yi bakin ƙoƙarinsa, yayi bakin kokarinsa, bata yi mike masa yanda yake so ba, to sai ya duba ya gani wani irin haƙi ne. Idan haƙin Allah ne, to ba zai iya yafewa ba, ko haƙin waɗansu bayin Allah, amma nasa haƙin ne zai iya yafewa. Saboda dama ita mace ba yadda za a yi ta mike maka tafi yadda kake so 100%, dole sai tana a karkace. Saboda haka in dai kana so ka zauna da ita, sai dai ka bi ta a karkacen haka, ka ce ta mike din shine ka kashe, ka sake ta, ka rabu da ita. Kada mu tuna abinda Allah ta'ala ya faɗa wanda mun karanta, fa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira. In kun kisu tayu kuki wani abu, Allah kuma ya sanya alkhairi ne yawa a cikin sa. Saboda haka idan ka yanzu kaga gashi daga cikin ihsanin ta sake tana kyautata wa mahaifiyarka, wannan wasiya ta mahaifiya wannan ba za ta sanya ka ya zamanto cewar ka ci gaba ka ki sakinta ba, in ya zamanto cewar ci gaba da zama da ita saban Allah ne, wannan wasiya ba za ta hana ka sake ta ba. Idan ya zamanto cewar ba zai yiwu ku tsare iyakokin Allah tsakaninku ba a cikin zamantakewar aure, ba zai yiwu ba a ci gaba da wannan, to dole auren raba shi ake. Ai shi yasa aka shar'anta mana saki, ba kamar Kirista, ba kamar auren Kirista ba, wanda za a ce sai dai a zauna din a yi ta saban Allah, kowa shi mijin ya samu budurwa, ita matar ta samu kwarto, a ci gaba da zama a haka, wai dan kawai ana so a tsare kadasar cewa an daura aure ba za a yi saki ba. To wannan ya saba hikima, ya saba maslahar rayuwa. Idan aure ba za a tsare iyakokin Allah ba, raba shi ake yi, sai saki din ko ba zai zamanto ya saba ma Allah, saboda wasiyar da mahaifiyarsa ta bari ba. Domin ita wasiyar da mahaifiya din ta bari, yana daga cikin birrul walidain, wato ci gaba da kyautata musu har bayan mutuwarsu. Shine sadar da zumuntar wanda yake ba za ta sadu ba sai ta hanyar su da yi musu addu'a da ci gaba da yin abin da suke so. Amma idan abin da suke so din ya zamanto zai kai zuwa ga saban Allah, ko a cikin rayuwarsu ne, ba za a ji su a nan wajen ba, ballantana kuma bayan rasuwarsu. Sai dai ka rubuto bawan Allah, a rubuto tambayar, don ba zan iya jin ka ba daga nan. Sai za mu tashi yau aya ta 32. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
Allah ta'ala ya ce wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, kada ku rinka bur kada ku rinka gurin abinda Allah ya fifita sashin ku da shi akan wani sashi. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, maza suna da rabo na abinda suka yi tsururi ga kawukansu. Haka zalika walin nisa'i nasibum mimma iktasabin, mata ma suna da rabo na abinda suka yi tsururi ga kawukansu. Was'alu Allah min fadli, ku roki Allah daga falalarsa. Inna Allah kana bi kulli shay'in alima, Allah masani ne da komai. Allah madaukakin sarki masani ne da kowane abu, ya san komai. Wannan ayar ita ce ta hana muminai da su rinka burin abinda Allah ya fifita wannan su abinda Allah ya fifita muta ya fifita a tsakanin su na baya-bayansa. Domin Allah madaukakin sarki shi yake baya-bayansa yanda ya so, kuma shi ne yake da hikima da sani. Shi ya san wanda wadata ce ta dace da shi sai ya ba shi wadata, wanda talauci ne ya dace da shi sai ya ba shi talauci, wanda mulki ne ya dace da shi sai ya ba shi mulki. Kowa in kaga Allah madaukakin sarki ya ba shi, to ya san abun nan ya dace da shi. To Allah ya ce kada ku rinka yi ma junanku burin, kada ku rinka burin abinda Allah ya fifita junanku tsakaninku da juna. Al-tamanni, asalin ma'anar tamanni shine burin abinda yake samunsa ba zai yiwu ba, ko kuma zai wahala ma yayi. Kashi-kashi ne, akwai wanda yake halal, akwai wanda yake bai halatta ba. Akwai mutum yayi burin neman abu daga cikin falalar Allah, yayi buri a wajen Allah, a wajen Allah yake nema, yana burin abu a wajen Allah. Wannan abun zai yiwu ko ba zai yiwu ba, wannan wani abu ne daban. Amma in dai babu wani abu na shari'a ko na hukuncin al'ada da ya hana wannan mutum yayi burin, in dai daga wajen Allah zai yi burin, wannan ya halatta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wallahi ina burin na je yaƙi fi sabilillah, a kashe ni sannan a rayar da ni, in sake yaƙi fi sabilillah a sake kashe ni, a sake rayar da ni, in sake yaƙi fi sabilillah a sake kashe ni. Kaga wannan ai ba zai yiwu ba, hukuncin bisa al'ada ba zai yiwu ba, ba abu ne wanda yake mai yiwuwa ba. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan buru, saboda daga wajen Allah ne. Wa yake da ikon ya bada falalar shahada? Sai Allah. To wannan ya halatta mutum. Ko kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wadittu anna laqina ikhwanana, ina burin na so a ce na hadu da ƴan uwana. Sahabbai suka ce, ya Rasulullah, alafna ikhwana, mu ba ƴan uwanka bane? Yace, la antum ashabi, ku sahabbaina ne. Ƴan uwana wanda basu zo ba, wanda suka yi imani da ni basu ganni ba, mu ne kenan wanda muka zo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ina so a ce naga ƴan uwana. Allah ya tabbatar da mu, mun rayu a cikin ƴan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu mutu a cikin sa, a cikin su, ya tashe mu a cikin su. To kaga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin abinda ba ghairu mumkin, ko kuma abinda zai iya yiwuwa din, abinda zai iya yiwuwa. Kamar kai burin Allah madaukakin sarki ya sanya maka dutsen Uhud ya zamanto zinare, baki ɗaya duka batar da shi a cikin sadaka fi sabilillah, zai iya yiwuwa ko? Zai iya yiwuwa. To daga wajen falala ce, daga wajen Allah wannan ya halatta kai wannan, tunda nema ne daga cikin falalar Allah, shine was'alullaha min fadli. Ko kuma kai burin ni'ima da ka gani tare da wani, Allah ya yi ma wani ni'ima, kai burin kai ma a baka wannan ni'ima ba tare da ni'imar ta kawo daga gare shi ba. Kamar ka rinka buri cewa, ina ma ni ma Allah ya bani ilimi irin na Imamu Malik. Kamar yadda Ibn Hajar yace, ya sha ruwan Zamzam, yace, Allah ka bani sanin tarihin mazaje na musulunci irin na Imam Zahabi, ka bani irin sani na fiqhu irin na Imam Sirajuddin Al-Bultini, ya sha ruwan zamzam da wannan niyyar. To wannan yana daga cikin al-ghibta, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi ithnataini, ba a yin hasada sai a cikin abubuwa guda biyu. Mutumin da Allah ya bashi ilimi, yana ilimi da hikima, yana aiki da shi kuma yana karantar da mutane shi, to wannan mutum ya burin shi ma Allah ya bashi wannan. Ko kuma mutum Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi iko akan dukiyar, yana fitar da ita akan dukkan hanyoyin alkhairi, to mutum ya ce shi ma ina ma Allah ya bashi wannan dukiya. Yace ni ma ina ma Allah ya maida ni kamar irin sayyidina Usman, in samu wato ka samu dukiya mai yawa kuma ka fitar da ita wajen taimakon addinin Allah. Wannan shi wannan ba hasada bace, ba kuma tamannin da aka haramta bane. Amma mutum yayi burin abinda shari'a ta hana shi, abinda shari'a ta hana shi mutum yayi burin sa, to wannan shine bai halatta ba. Kamar kai burin cewar Allah madaukakin sarki ya baka abinda zaka zo kai saban Allah da shi, ya baka abinda zaka zo kai saban Allah da shi, ko kuma kai burin abinda yake sabanin shari'ar Allah. Kamar ka ce ina ma dai zina halalci, ka rinka burin a ce Allah ya halatta zina, wannan bai halatta ba, domin yana daga cikin abin da zai sanya ka mugunta zato ga Allah madaukakin sarki. Ka rinka ganin kamar Allah ya takura maka ne da dokokinsa. Ko kuma kai burin mutumin da yake da ni'ima tana tare da shi, kai burin irin wannan, kai burin wannan ni'imar ba irinta ba. An gane bambancin? Wanda yake burin ilimin Imam Malik yana son irin wannan ilimin ne, ko? To amma wannan ni'imar kake so, kamar mutumin da yake da mulki, ka rinka burin Allah ya sauko da mutuwa ya mutu sai gobe ka karbi mulki. Kana ko kuma yana da mace da kake son ta, ya aure ta, kai burin ya mutu ka aure matar, ka raba shi da wannan ni'imar ta dawo ya zuwa gare ka. Wannan ita ce hasada. Wanda tafi ta muni shine ya zama to cewar kaga mutun yana da ni'ima, yana da ni'ima, ba wai san wannan ni'imar kake ba, a'a kawai baka san ka ganshi da ita, ka rinka burin Allah ya kawo da wannan ni'imar daga gare shi. Wannan ita tafi muni. Na'am, ba sai ta dawo, ba wai kai burin cewa kai ka same ta ba, ya rasa kawai burin ka ya zama to cewar ya rasa ta, za ta dawo kai ne zaka samu, ko ba kai ne ba, wannan kai ba shine ya dame ka ba, kawai wato a sharri ne dake cikin zuciyarka na da rashin san alkhairi yasa kace wannan. To wannan shine yafi kowanne muni. To dukkanin su sun fara a cikin wato wannan fala, wato kada ku rinka burin Allah madaukakin sarki, sai yace kada mu rinka mu, in kaga Allah madaukakin sarki ya fifita wani da wata abu da wani abu na falalar Allah, kada kai ka rinka burin wannan, sai dai ta fuskar gibba din cewa in abu ne na alkhairi kai ma kai burin ka samu kwatankwacin wannan daga falalar Allah, ba wai Allah ya hana shi ba, ko kuma shi ya rasa kai ka samu. Allah madaukaki, an bata cewar akwai ruwayoyi da suka zo waɗansu malamai sun inganta su, amma a gaskiya akwai nazar a cikin isnadin, amma saboda yawan su da kuma marasil ne, wato labarukan da tabi'ai suka faɗa, yana nuna kan cewa isa tana da asali, cewa wannan ayar ta sauka ne akan Ummu Salama da take cewa ya Rasulullah, yaya maza zai zamanto cewar su suna zuwa jihadi su zamanto shuhada, mu ko ba ma zuwa jihadi? To mu ma ina ma mu ma a ce mana mu ma mu rinka zuwa jihadi, ko kuma a maida mu kaman maza, kamar yadda aka haramta aka farlanta musu jihadi, mu ma a farlanta mana, domin kamar yadda suke samun matsayin mujahidina da shuhada, mu ma a samu mujahidat da shuhada da shahidat a cikin mu. To shine sai Allah ya ce a'a kada ku yi wannan, yadda Allah ya tsara abin sa ku ji da hukuncin Allah yanda yake. Saboda haka zai zamanto ta babin wato burin abin da yake sabanin shari'ar Allah. Allah ta'ala ya ce lirijali nasibu mimma iktasabu, maza suna da rabo daga abinda suka yi al-iktisab. Al-iktisab shine abinda suka yi kokari suka samu, ko kuma suka yi sake ba su same shi ba, wato ma'ana in su suka yi kokari suka same shi, to rabon matabbaci ne a gare su. In kuma suka yi sake ya zamanto akasi ne, rashin sharrin ya zamanto akwai sharri a cikin rashin alkhairin da ba samu ba, to wannan sharrin shi ma a kansu zai kai, zai hau, ba zai ketare su ya je kan wani ba. Wannan ya daga cikin adalci. To haka zalika mata ma, wato ma'ana kowa ya yi kokari akan neman abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa na alkhairi. Was'alullaha min fadli, ku roki Allah daga cikin falalarsa. Domin babu shakka idan mutum ba shi da buri ba zai iya yin komai ba. Shine abin da zai zaburar da kai wani abu, shine karfin zuciyar. Saboda haka idan ka ce kawai kai zaka zauna ba zaka yi komai ba, to sai ka zamanto kasala kenan gare ka. Baka da karfin zuciyar, baka da zuciyar tashin ka nemi abin da yake zai amfane ka. Dole sai an yi wannan. To sai Allah ya ce ku yi wannan ba tare da kun ya kai ku ya zuwa ga wato illar da ke cikin hasada ba. Saboda ita hasada yayin da ta zo a cikin al'umma, ita take sanya rashin zaman lafiya a cikin al'umma, ita take kawo gaba, ita take kaiwa ya zuwa ga zubar da jini da kuma halatta wato alfarmar masu alfarma a cikin al'umma din. Saboda hasada ne za ka ga mutum ya je ya, saboda hasada ne akan yi yaƙe-yaƙe, saboda hasada ne mutane sukan halatta ma kansu ɗaukan wato abin da matan waɗansu da 'ya'yansu da sauransu. To Allah yake kada a yi wannan, amma a roƙi Allah daga, kada mu yi wannan amma mu roƙi Allah daga falalarsa. In ka ga falala tare da wani, to ka sani cewar ba shi ne ya ba mu kansa wannan ba, Allah ne ya ba shi. To sai ka nema daga wajen Allah. kamar yadda annabi Zakariya yayi, annabi Zakariya da yazo ya ga yarinya da shi yake renanta, Maryam shi yake kula da ita, shi yake renanta, amma da yazo sai ya ga wani abu na ban mamaki na girmamawa da Allah ya mata, karama da Allah ya bata, abincin da ba a samu a lokacin bazara sai a samu a wajenta, abincin da ba a samu a lokacin sanyi amma in ya je a lokacin sanyin sai ya samu wannan abincin a wajenta. Kamar lokacin da za a ce mangwara ya yanke, in aka je sai a ga mangwara a wajenta. Sai ya ce ya Maryamu anna laki hadha, ina kika samu wannan ya Maryamu, daga ina? Ya ce qalat huwa min indillah, daga wajen Allah ne. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. To me ya faru daga Zakariya da yayin wannan? Hunalika da'a Zakariya rabba. Anan take sai Zakariya ya kira ubangijinsa, rabbi habli min ladunka dhurriyya. Yace ai ni ma ina da dawo bukatar, in Allah ya yi miki haka to ni ma bar in nema wajen Allah. To in ka ga ni'ima ka nema daga wajen Allah, in ka ga ni'ima a wajen mai ni'ima ka nema daga wajen Allah. Saboda yayin da kai wato kana tawassuli da imaninka da cewa Allah ne mai bayarwa, kuma Allah ne mai yalwar falala, kuma da saninka da wannan sifa ta Allah da kyakkyawan zatona ka na Allah, da cewa Allah yana ba Allah ma'abucin falala ne, kuma mai falala ce mai yawa, to kana tawassuli da wannan ka roki Allah albarkacin wannan imani naka da ganin girman Allah da gaskatawarka da kai ga Allah da kuma koyi ga tafarkin annabawan Allah, sai Allah madaukakin sarki sai ya baka. Ku roki Allah daga cikin falalarsa. Shi yasa nema yana daga cikin sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana, kullun zaka fita daga cikin masallaci ka roki Allah daga cikin falalarsa. Ko ba haka ba shine addu'a fita daga masallaci ba? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi wa as'aluka min fadlik, ina roƙonka daga cikin falalarka, wa ajirni Allahumma minash shaitanir rajim, ka tsare ni daga shaitan mai tsinanni. Ka roki Allah daga cikin falalarsa, domin falalar ta samu tana da yawa. Inna Allaha kana bi kulli shay'in alima, Allah madaukakin sarki ya tabbata masani da dukkan abu, dukkan wani abu da yi Allah yana bisa sani ne. Saboda haka in wani Allah ya bashi dukiya wanda Allah madaukakin sarki ya san, wato ya cancanci ya bashi dukiya, ko kuma ya san cewar wato dukiyar bashi dukiyar alkhairi ne, kuma ya dace da muradin Allah sai ya bashi dukiyar, wanda kuma ya ga wannan bai dace da shi ba sai ya hana masa. Kuma a cikin dukkan abinsa akwai hikima, dukkan abin Allah yana tafiya bisa ilimi ne, ba jahilci bane, ba kuma rashin hikima bane. Dan haka abinda ake nema daga cikin bawa shine abubuwa guda biyu. An yas'al abdu ala hasabi qudratihi, bawa yayi wato kokari gurgudan ikonsa, tunda an ce lirrijali nasibu mimma iktasabu, kowa zai samu abin da yake ya tsorori ne, to mutum ka zage dantsi ka nema gurgudan karfinka, bima yanfa'uhu min masalihi diniyati wad dunyawiyya, yayi kokari neman abin da zai kyautata al'amarin addinin sa da al-dalahirar sa. Wal amru thani yas'alu Allah ta'ala min fadlihi, ya roki Allah daga falalarsa. Fala yattakilu ala nafsihi, kada baya dogara akan kansa. Fala yattakil ala nafsihi, kada ya dogara akan kansa. Wala ala ghairi rabbihi, kada ya dogara akan wani Allah. Ai ina da wani, ai an yi kaza, kada ya dogara akan wannan, ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan abubuwa guda biyu ake nema a bawa, ka nema daga falalar Allah ka dogara gare shi, sannan kai bakin kokarinka, sannan ka jira hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
الله تعالى يقول ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون قكوني مجاجي قكوني متون ja'alna mawali, mun sanya masa yan uwa na gado asibai wanda suke gadan dukiyar sa gabaki daya. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, daga abinda iyaye biyu suka bari. Wal aqrabun, da dangi mafiya kusanci. Walladina aqadat aymanukum, wadannan wadanda wato rantsuwar ku ta bayar da kariya, ta kulla dangantakar aminci da wato taimakekeniya da juna tsakaninku. Fa'atuhum nasibahum, to su ma ku ba su nasu rabon. Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, Allah mai shaida ne akan dukkan abu. Wato Allah yana nan yayin da kuka kulla alƙawarin taimakon juna din tsakaninku. Wannan ayar tana hikayar abin da ya kasance a farkon musulunci ne. A farkon musulunci akwai dangantaka da ake yi tsakanin kabilu, ko tsakanin mutane, ko tsakanin mutum da kabila. Mutum ya zo shi asali ba dan Makka bane, tunda shi bako ne, domin ya samu kariya sai ya shiga cikin, sai ya alƙawarin kariya, ya nemi alƙawarin kariya da wani daga cikin fitattun mutane a Makka, cewa wannan ya zamanto kamar dan gidan nasu ne. To wannan alƙawarin a lokacin jahiliya takan kai har wanda aka yi waɗannan alƙawarin da su ma ya zamanto suna gadan juna. To a farkon musulunci kuwa, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina, sai ya kulla ƴan uwantaka juna tsakanin al-muhajiruna wal ansar, wanda wannan ƴan uwantaka ta juna ta zamanto tamkar ƴan uwantakar jini ce, har ma ba a yin gado sai ala asasin wannan. Sai ya zamanto idan mutum ya mutu, maimakon ƴan uwansa su gaje shi, ƴan uwansa na addini su ne za su yi gada. A farkon musulunci kenan, idan mutum ya mutu ɗan uwansa al-muhajir sai ya ci gadan al-ansari, al-ansari sai ya ci gadan al-muhajir. To har sai tukuna da Allah ya saukar da ayoyin rabon gado, da aka saukar da ayoyin rabon gado aka ce a'a, to kowa a bashi rabonsa na gado. Shine Allah ya ce walikullin ja'alna mawali, kowa mun sanya masa magada. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, daga abinda iyaye da kuma dangi mafiya kusanci suka bari. Shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace alqul fara'ida bi ahliha, ku ba mu kowa wato ka san sa na rabon gado. Fama baqi, abinda ya saura fali aula zakarin rajul, abinda ya saura sai a bama mafi kusancin magaji namiji ga wanda ya rasu, shine asibi. To sai ya zamanto cewar wannan alƙawari, wannan gado a bisa alƙawarin dangantaka, ƴan uwantaka ta musulunci, ya zamanto babu wato ba shi ne zai zamanto asasin gado ba. Amma abinda wannan yake hukuntawa na taimakon juna da soyayya da danƙon zumuncin alaƙa, yana nan ciwon nan ba a shafe hukuncinsa ba. An shafe hukuncin gado kawai, amma sauran abin da wannan ƴan uwantakar ta sanya na samun wato kusanci na juna da kuma samun taimakon juna, wannan ba a shafe hukuncinsa ba, shi ya zamanto an bar shi. Wannan shine bayanin Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin Bukhari. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, wannan ayar ta tabbatar da abin da yake a farkon musulunci ne, da kuma Allah ta'ala ya ce wallazina aqadat aymanukum, waɗanda wato wannan ayar da ta ce a ulikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, kowa an sanya masa magada su ne wanda suke gado tsakaninsu da juna na gado ɗin wantaka, shi sai aka kira su al-mawali. Al-maula asalin ma'anan maula ibnul am, dan baffa. So wato Allah ya sanya ma ya sanya magada bisa ɗin wantakar jini wanda su ne za su ci gadon abinda iyaye da ƴan uwa suka bari. To waɗanda kuma aka shiga cikin hulɗar taimakon juna da su a bisa alƙawarin taimakon juna, su ma a cika musu nasu haƙƙin, a ba su rabonsu, wato ma'ana su ma a ba su kaso daga cikin kason rabon gado. Sai suka ce wannan ayar umarni ce na farkon musulunci da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, ƴan uwa na jini na dangantaka, ƴan uwa na zumunci, su ne suka fi haƙƙi da juna wajen rabon gado. Sai ya zamanto ta shafe hukuncin wannan ayar ta suratul nisa gabaki ɗaya, ta shafe ta, ya zamanto ba za a ba su kasan su ba. A fassarar Ibn Abbas kuwa wannan ayar tana nan muhkama ce, sai dai abinda aka shafe a cikinta shine kawai gado, amma wannan bai hana fa'atuhum nasibahum, ku ba su kasan su, ma'anar nasibahum ai wato rabon su na taimakekeniya da juna da wato dankon alaka, shi wannan abin shi yana nan, da kuma yi musu wasiya, za ku iya musu wasiya. Ibn Kathir ya rinjayar da fassarar Ibn Abbas. Waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin su jam'i tsakaninsu, amma fahimtar Ibn Abbas ita ce abin da yake a ƙarshen musulunci, domin babu wani rabo da za a bama wani wanda yake ba cikin magada ba, sai ne na wasiya. Ba za a bashi dukiya ta wannan ayar wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, dole an aka ce muhkama ce, tana nan hukuncin ta yana nan, to sai ai mata tawili da cewa abinda ake nufi na rabon da za a basu shine rabo na wasiya, ba wai suna da wani kaso na gado wanda za a basu ba, domin rabon gado Allah ya riga ya gama shi, ya raba ma kowa abinda za a bashi na gadon sa. Abinda ya zamanto shine saura na dukiya mafiya kusanci da mutum sai su dauka, in ya bar ƴaƴa ne za su dauka, in bai bar ƴaƴa ba ya bar uba sai ya kwashi, idan bai bar ƴaƴa ba bai bar uba ba, to ƴan uwansa shaqiqai sai su kwashe dukiyar, in bai bar ƴan uwa shaqiqai ba ƴan uwa liabbai sai su kwashe dukiyar. Idan kuma ya zamanto cewar akwai kaka akwai ƴan uwa, to anan wajen ƴan uwa sai ya zamanto sai dai su gado ta dhul qurba, sai wato kaka ya kwashe dukiyar, a bisa sabani na malamai akan wanne ya kamata a kaddamar, kaka za a kaddamar ko ku ƴan uwa za a kaddamar. Idan babu ƴan uwa babu kaka, sai ƴan uwan uba ai sai ƴaƴan ƴan uwa sai su kwashi gado, idan babu su kuma sai ƴan uwan uba, in babu su sai ƴaƴan su. Duk dai wanda suka fi kusanci da mamaci su ne wanda ake ce ma asibai, a bisa tartibin da yake a cikin littafin fiqhu na tartibin al-asiba, wato asaba, haka zai zamanto an ba su dukiyar su. Amma waɗanda aka yi alƙawarin wato zumunci da aka yi da su a farkon musulunci da ƴan uwantaka ta musulunci, su wannan ba su da kaso na rabon gado. Wannan shine ijma'in malamai, sai dai suna nan da wannan wato alaka ta dangantaka ta ƙarfi, a dangantaka mai ƙarfi da taimakon juna, kamar yanda ya kasance tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wannan alaka, kamar Salman al-Farisi da Abu Darda. Alaƙar su har bayan saukar wannan ayar har a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam alaka ce makusanciya, ba kamar alaƙar Abu Darda da sauran sahabbai bane. Salman al-Farisi, kamar yanda zamu gani a hadisin Salman al-Farisi da yaje kwana gidan Abu Darda, yaga ya tashi zai yi bacci, yaga ita Ummu Darda bata yi ado ba, yace me yasa meke, yace ai shi ma shi da bukata kullun cikin sallah yake, yace to haka yake yi, sai yace to zan zo in kwana a gidan nan. Yazo da daddare yazo zai kwana, bayan an ci abinci yazo yace shikenan ga inda za ka kwanta, shi zai tafi a ya sallaci, a shiga wajen Ummu Darda, tafi wajen matarka, da daddare ya tashi zai yi sallah da yaji ya tashi zai sallah yace a koma yace a bauta ma ubangiji yace koma sai da tukuna can karshen dare yayi sannan sai yace zai tashi shi ji to yanzu tashi kai sallah su da sun dare na karshe tashi gari zai azumi yace a kada kai azumi sai dai da ya rage masa iyakacin azumin da yake Abu Darda ya tafi a fusace je kai ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yanda suka yi yace Abu yace Salman yayi gaskiya sannan ya ga masa wannan hadisin inna li badanika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa shi Salman al-Farisi saboda yana ganin ya isa da shi saboda wannan alaka ta ƴan uwantaka dake tsakaninsu dan haka yaje yayi masa wannan katsalandan a cikin harkarsa saboda yana ganin ya isa to wannan shine walladina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum ku ba su kasan su na taimakon juna da karfin da wato kar a kamar yanda Ibn Abbas yace minan nusrati war rifadati wal aun na daga wato taimako akan wato makiya da kuma wato arifada wato shine kyautatawa da wato daukan nauyi wal aun da kuma bayar da agaji wannan wato waɗanda kuka yi alƙawarin taimakon juna da su to wannan a kiyaye wannan janibin duk da ba su da kaso na gado to wannan akan abin da yake na farkon musulunci ne amma bayan zuwan addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hilfa fil islam babu wannan alƙawarin a cikin musulunci mutane ba za su zo su ware kansu su yi wani alƙawari cewa za su zamanto ƴan uwan juna kamar yanda ake yi da inda ake alƙawarin sai ya ce dami damuka wa irthi irthuka wa ma tuliba minni tuliba minka jini na jininka ne gado na gadonka ne abinda aka nema na haƙƙi a kaina kai ma an nema a kanka sai ai wannan alƙawarin da juna to bayan zuwan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wannan a cikin addinin musulunci amma wanda ya riga ya gabata na cikin jahiliya in musulunci yazo ya riske shi sai dai ya kara masa karfi shi yasa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alƙawarin da aka yi tun a lokacin jahiliya hilful fudud wanda aka yi na taimakon azzalin na taimakon wanda aka zalunta a Makka yace bana da za a kira ni da za a kira ni ga kwatankwacin sa a cikin musulunci sai na zo gare shi saboda ya nuna cewa ya tsaya nan akan wannan alƙawarin kuma da yake alƙawari ne tsakanin wanda yake na neman kara haƙƙin mara ƙarfi ne ce koda a cikin musulunci da za a yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai akan kara haƙƙin wanda yake an zalunce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai amsa ya zuwa gare shi amma tsakanin musulmi dukkan abin da suke nema duk shari'a ta zo musu da shi idan musulmi ya zamanto ya musulunta to yana da haƙƙin in sabon musulunci ne haƙƙin musulmin da yayi shekara 70 a cikin musulunci daidai suke kamar yanda za a kare dukiyar tsohon musulmi da mutuncinsa da ransa haka za a kare dukiyar sabon musulmi kamar yanda za a kare dukiyar musulmi Balarabe da ransa da mutuncinsa haka za a kare dukiyar musulmi wanda yake a bubawa wanda baya jin larabci wanda yake ma a cikin kabilarsa ba a taba samun musulmi ba yau in yazo ya musulunta shi ma haka za a kare haƙƙinsa ba sai yazo ya rakibe da wani musulmi wanda yake shine ya isa shine zai iya fada a gani ba sannan za a bashi haƙƙin musulunci a'a daga zarar ya fada kalmar shahada za a bashi haƙƙin musulunci shi yasa addinin musulunci ya rushe dukkan wani alƙawari na taimakon juna domin duk abin da ake nema za a same shi a cikin musulunci shi yasa ne mutane su ware kansu su ce za su yi makansu wani a wata wato kungiya wadda za su lizumta makansu waɗansu sharaɗai da suke wajabtawa a kansu na taimakon juna ko na wani abu kamar wannan duk wannan ba shi da asali a cikin addinin musulunci abinda duk ake nema za a same shi a cikin addinin musulunci sabanin wai dan kamar mutane dan sun haɗu akan wata muhimma kamar su haɗu domin su yi wani aiki na taimakon addini ko kuma na taimakon al'umma wanda yake ba wani wato hin ba wani wato mubaya'a ba wata bai'a ce za su yi majunan su ba a kawai sun hadu ta babin taimakon wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan ya halatta ba tare da an mai da shi a matsayin alhilf ba kamar yanda ake kafa kungiyoyi na taimakon na abin nan na taimakon kungiyoyin agaji kungiyoyin taimakama marayu kungiyoyin taimakama mata da irin waɗannan duk wannan yana daga cikin taimako ta'awun yana daga cikin wa ta'awunu alal birri wat taqwa baya daga cikin irin wannan hilf din da ake fada irin wannan hilf din da ake fada shine wanda za ka ga an zo an yi wata mubaya'a a wanda za ta lizumta ma mutum wani haƙi wanda yake ba Allah ne ya farlanta masa ba ko kuma a cikin musulunci dama akwai shi amma ya zamanto mutum ya dauki ma kansa wannan saboda wannan alƙawarin da aka yi shine wanda wanda addinin musulunci ya share shi addinin musulunci ya hana shi da Allah madaukakin sarki yace inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah madaukakin sarki mai shaida ne akan kowane abu wato dukkan abu Allah madaukakin sarki ya sani kuma yana ganin sa kuma wato alƙawarin da aka yi Allah a gaban sa aka yi saboda haka shaida ne akai kan a cika shi to amma cikawar kamar yanda muka ce shari'a ta gyara yanda za a cika shi dukkan wani abu wanda ake yi in dai akwai alkhairi a ciki to za ka ga shari'ar musulunci ta tabbatar da shi in kuma da yana da alkhairin amma kuma bai samu tushe daga cikin shari'a ba to sai shari'a ta canza shi domin ta datar da shi da tucen sa na shari'a ya zamanto maslahar da ke cikin sa ba a rasa ta ba amma kuma barnar da ke ciki an kawar da ita wannan yana daga cikin wato rahamar Allah da gwanintar sa a cikin shari'ar sa na'am
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الله تعالى يتي الرجال قوامون على النساء ماذا جي سوني ما سوس ايعوا دا شوغا بانشي دا كلا دا حق دا كلا دا لمرن ما تاي بما فضل الله بعضهم على بعض saboda fifikon da Allah ya fifita sashin su akan sashi saboda fifikon sashin su akan sashi wabima anfaqu min amwalihim kuma saboda ciyarwar da suke yi daga cikin dukiyoyin su fasalihatu wato managarta na mata qanitatun sune masu tsayuwa da da'ar Allah hafizatun lilghaib masu kiyaye mutuncin miji bil ghaibi alhali bayanan bima hafizallah da kiyayewar da Allah yayi umarni da a kiyaye haƙin miji da shi wallati takhafuna nushuzahunna wadannan matayen naku da kuke jin tsoron sabawar su ga mazajen su fa'ihuhunna ku yi musu wa'azi wahjuruhunna ya ku mazaje ku kaurace musu fil mabaji a wajen kwanciya wadribuhunna ku doke su fa in ata'anakum idan suka bi ku fala tabghu alayhinna sabila kada ku nemi tafarki na wato kuma yi musu wani abu na mugustawa akan su inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah mai daukaka ne mai girma ne wannan ayar ita ta tabbatar da haƙoƙin mazaje da haƙoƙin mataye a cikin aure Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wannan jumla ce da take tabbatar da wata haƙiƙa amma kuma take kuma tabbatar da wato sirrin hikimar hukuncen Allah da suka zo a bayan wannan wato kamar Allah ya ce ku maza ku yi kaza domin me domin ar-rijalu qawwamuna mazaje al-qawwam abinda yake nufi da al-qawwam fa'al ne sigar mubalaga ce ta daga al-qiyam tsayuwa ana cewa qawwam ana cewa qayyam ana cewa qayyum ana cewa qayyim dukkanin su ma'ana mai isa matuƙa wajen kula da al'amari wato mazaje su ne suke tsayawa akan kula da al'amarin mataye wato su ne wanda mata suke a ƙarƙashin su wannan ayar ita ta nuna cewar wato a hukuncin gida na musulunci ba zai tafi ne sakakai ba akwai shugabanci kamar yadda kowane komai a cikin tsarin musulunci akwai shugabanci, hatta tafiya an mutum uku ne za su tafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa shugaba. To haka gida na musulunci akwai shugabanci. Shugabancin ba a hannun mace yake ba, ba shugabanci ne wanda za a ce a ko chairman ba. Akwai shugaba namiji, akwai kuma shugaba mace, wato sarki biyu a gida. A'a, ba a sarki biyu a gida, shugabancin yana hannun maza. Allah ya ce maza su ne masu wato kawama, masu kula lura da mata, lurarsu da mata ya hada wato su lura da su akan su, tabbatar sun tsayar da haƙƙin Allah, sun ba da haƙƙin Allah, sun kiyaye farillan Allah, su tabbatar kan cewar sun lizumta musu yin wannan, sannan kuma su tabbatar kan cewa sun hana su barna, sun hana su saban Allah, sannan kuma su tsaya akan su ciyar da su, duk kuɗinsu duk arzikinsu su ne za su ciyar da su, su kuma tufatar da su, kuma su ba su wajen zama. Wannan duk haƙƙin maza ne. Allah ya ce maza su ne da wannan akan mata. Me yasa maza suka zamanto Allah ya ba su wannan? Ya ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ma dinnan masdariya ce zarfiya, ma dinnan masdariya ce ai bi tafdilillahi ba'dahum ala ba'd, saboda fifikon da Allah ya masashin su akan sashi. Wannan nassi ne cewa Allah ya fifita maza akan mata. Allah ya fifita maza akan mata ta fuskar yadda Allah ya halicce su. Maza sun fi mata juriya, maza sun fi mata amfani da hukuncin hankali da tunani na hankali, maza sun fi mata wajen ƙarfin jiki, maza sun fi mata wajen rashin tsoro. Maza sun fi, akwai fuskoki da dama wanda Allah ya tabbatar da wannan hakika ce ta halitta, kuma wanda abu ne wanda yake su kansu ƴan adam, abu ne wanda yake sananne gare su, da jahili da ba jahili ba ya san wannan. Shi yasa aka kawo ta da masdar, wato kai wanda ka sani da wanda baka sani ba, ka fahimci cewa ai Allah akwai fifiko da Allah ya ba maza akan mata. Ta yiwu a ce a'a, to ai akan samu mace tafi namiji hakuri, tafi namiji rashin tsoro, tafi shi juriya da sauransu. Wannan nadiri ne, annadir la hukma lahu, wanda yake kadan ba a hukunci da shi. In banda ka tsaya ka duba tarihin dan adam, in ana maganar wato waɗanda suka yi fice akan yin wani abu ga al'umma wajen shugabanci da jagoranci, sai ka kirga dubunnai na maza kafin ka samu mace guda ɗaya. Yanzu wanda suke ta tutiyar mata ma za su iya abin da maza suke yi. Dolar America ko? Tun da aka asasa ta ba a taɓa samun shugaba mace ba. Amma kuma nan su ne za su yi ta cewa da yadda Pakistan suka yi shugaba mace aka tafa mata, haka ake so. Bangladesh suka yi shugaba mace, duk kasashe ne na musulmi aka tafa musu. Da Indonesia aka samu wata mace ta fito, ita ma tana so zamanto shugaba, aka ce haka ya kamata. Amma su in macen ta taso sai a dankwafe ta, ba tasowa ba ma sai kwanan nan, kuma ba a kyale ta ba. Wanda zai nuna maka cewa abinda Allah ya faɗa din haka ne, saboda abinda mazaje suka, abinda maza suke da shi. Kuma ma in ma ka ɗauka cewar ka je ka duba ka gani a cikin tarihin yaƙe-yaƙe da ake yi, waɗanda suke jagoranci wajen sha'anin harkar yaƙi da sauransu, za ka ga maza ne. Duk wannan ishara ne ga falalar da Allah maɗaukakin sarki ya ba maza akan mata. Wabima anfaqu min amwalihim, da kuma ciyarwar da suke daga dukiyarsu. Domin haka ɗabi'a take, namiji shine zai je biya sadaki. Tunda ku shi ya biya sadaki, kuma shine za a karɓi kuɗin cefa ne wajensa, to ya kamata ku abin maganarsa. Wato ya zamanto shine a sama, shine mai shugabanci, tunda shine zai bayar. Kaga ai ko gwamnati ce, gwamnati idan ba za ta iya bayarwa ba, wa zai bi ta? Amma ya san kan cewa za ta ba da albashi, za ta yi titina, za ta yi abubuwa, saboda haka kowa ya san cewa akwai infaq, saboda haka ta samu, ya zamanto kan cewa ta yi da'a. Amma da ba za ta yi infaqi ba fa, da kowa ya kama gabansa ne ya je abin da sai dai mutane su kungiyoyin taimakon juna, su ne za su yi makansu gada, su za su yi makansu kwata, su za su yi makansu hanya, wa zai saurari gwamnati? Amma in ya zamanto su ne suke, sai su ga suna da ana da haƙƙin aibiya gare su. Haka ma a cikin gida, in namiji ya zamanto yana da nafaka, sai ya zamanto an bi shi. Shi yasa ne yake a mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i, yayin da namiji ya gaza akan ba zai iya kula, ba zai iya ciyar da matarsa ba, ba zai iya tabbatar da ita ba, ba zai iya bata gida ba, saboda talauci, ya zamanto mu'sir, ya rasa, ya kasa, ba laifinsa bane, shine ya kasa. To matar tana da zabi, ko ta ci gaba da zama da shi, ta yi haƙuri a haka, ko kuma alƙali ya tilasta shi ya sake ta sai ya sauke mata. Wannan shine mafi rinjaye, saboda wannan ayar kawamar namiji za ta tabbata ne idan ya zamanto yana nafaka, idan ya zamanto bima anfaqu min amwalihim, waɗansu a maɗin nan za kuma ta iya ɗaukan al-mausuliya, ma al-mausuliya mai ma'anar allazi, ai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, billazi faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, da abinda wannan abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi. Wato kamar wannan khitabi ne ga wato wanda yake masu gani su gani, ka duba namiji ka duba mace, kaga abinda Allah ya bama namiji ka ga abinda Allah ya bama mace, sai ka gani wanne Allah ya bama abinda yafi, sai ka kan cewa namiji shine Allah ya masa baye bayan da bai bama mace ba. Ko kuma wabima anfaqu billazi anfaqu, ka duba ka kirga abubuwan da namiji yake yi ga mace a cikin gidan aure, wannan sai ya zamanto kamar shine dalilin da Allah ya fifita maza akan mata. Wannan fifikon ya tabbata umarni a shari'ar musulmi, wato ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki, wanda wannan ka'idar ta bi ta zamanto shine abun dogaro a wajen rashin bama mace kawama akan maza. Dan haka mace ba za ta yi shugabancin al'umma ba, mace ba za ta zamanto shugaba ba a cikin al'umma. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa mutanen Farisa sun nada sarkin su ta zamanto sarauniya akan su, sai yace lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'a, mutanen da suka sanya shugabancin al'umma su a hannun mace ba za su rabauta ba, ba za su je ko ina ba. Wanda wannan ta zamanto ka'ida, mace ba a bata shugabancin al'umma, ba za ta zamanto shugabar kasa ba, ba za ta zamanto gwamna ba, ba za ta zamanto shugabar karamar hukuma ba, duk waɗannan abu ba za ta zamanto sarauniya ba akan wato sarauniya akan musulmi. Wannan ka'ida ce ta shari'a a bisa mujibin wannan ayar da kuma wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu wanda suke so su sun tafirantu da wato yakin kafirai akan musulunci da musulmi, sai suke cewa ai wannan hadisin hadisi ne wanda yake bai inganta ba, hadisi ne da aka kirkiro. Domin me? Domin sun ce wai sahabin da ya ruwaito Abu Bakra, Sayyidina Umar ya taɓa masa haddi akan ya ba da shaida akan zina, su hudu ne wajen shaidar tasu sai ta saba. Saboda haka kuma in akai irin wannan sai ya zamanto wanda suka je suka yi shaida, in shaidar su ta saba sai ai musu haddin kazafi. To an yi masa haddin kazafi, Sayyidina Umar ya ce ka tuba akan shaidar da ka bayar in karbi shaidarka. Shi kuma Abu Bakra ya ce ba zai tuba ba, saboda haka tunda shi ne ya ruwaito wannan hadisin, saboda haka wannan hadisin na ƙarya ne, ya zamanto Abu Bakra fasiki ne kenan. Wal iyadu billah, da irin wannan ijma'in malamai ne cewa dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne. Sifar wannan ijtihadi Abu Bakra yayi kan cewar abin da yayi ba kazafi bane, saboda haka ba zai janye wannan shaidar ba. Sayyidina Umar bai kuma iskatin adalarsa ba, cewa yayi wajen shaida akan irin wannan shaida ta zina ba zai sake karban shaidar sa ba, wai mutlakin ba zai karbi shaidar sa bane, cewa shi ba ahali ne yayi shaida ba, ballantana a ce ba za a karbi riwayar sa ba. Sannan kuma wannan abinda wannan malamin yazo da shi, wani malami ne a Kuwait, wannan abinda wannan malamin yazo da shi yazo da abinda ya saba ma ijma'in al'umma baki daya, cewa dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne, abinda suka ruwaito ka barbe ne, babu wanda suka saba anan wajen sai waɗanda suke ba a kirga su a cikin ijma'i. Domin waɗanda suka fita daga cikin koyarwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga cikin jama'ar musulmi, dan haka sabanin su baya suka akan ijma'in al'umma, ɗan shi'a sabanin su baya suka akan ijma'in al'umma, kama abin da yake tabbatacce a wajen dukkan malaman usulul fiqh. Saboda haka wannan hadisi ne ingantacce na cikin sahihul bukhari, kuma da mujibin sa akan haka jamaahirin malamai suke, wanda suka saba sune al-imam Abu Hanifa wajen alqalanci, da al-qadi da kuma al-imam Ibn Jarir al-Tabari malamin tafsiri sune suka saba akan cewa mace za ta iya zamantowa alƙaliya. Amma hatta alƙalanci sharadin jumhur, saboda shi ma yana da wani abu na sifar qawama, saboda lizumtawa da alƙali zai wajen zartar da hukunci, aka ce wannan hukuncin yana kan sai namiji, mace ita ba za ta yi wannan hukuncin ba. Dalili kuma daga cikin hikimomin Allah madaukakin sarki babu namiji ai mace ta fi tasirantuwa da atifa da wato hali na zuci bisa namiji halin zuciya ya fi tasiri akan mace irin halin namiji bawu ya daga bawu ya mace idan wani ya zo ya yi kuka sai ce Allah sarki Allah shikenan sai hukuncinta ya canza namiji kuwa shi wannan ba zai wannan tausayin ba zai tasiri akan sa ba ya sanya masa ya makance kan rashin ganin gaskiya ko kuma kan rashin bin abinda yake hankali ko hujja ta bayyana rike hujja da amfani da hujja da amfani da hankali ya fi ga namiji bisan sa akan mace kuma akwai misalai da dama wanda yake duk mutumin da yake idan mutum ya tsaya ya duba littattafan wato da malaman mu suka rubuta na asrarul shari'a na maqasidul shari'a da hikimomin da ke cikin shari'a duk zai ga irin wannan abubuwa na shari'ar musulunci to sannan sai Allah ta'ala ya ce fasalihatu managarta daga cikin mata suwane wace ce wadda take managarciya salihai daga cikin su sune sune qanitat ai wato salihan mata wannan labari ne da ma'anar umarni salihan mata ku zamanto masu kunuti alqunut ma'anarsa at-ta'a wato ba yadda za a yi mace ta zamanto ta kirki sai ta zamanto qanita sai ta zamanto mai bin Allah kirkin farko bin Allah amma duk kirkinta duk kyakkyawan halinta in ba ta bin Allah ba ta sallah to abin nan ba saliha bace ballaga zace in dai ba ta sallah sai ta tsaye farko tukunta tsaye da da'ar Allah so da in kana da mace duk kyautata maka da take yi duk kyautata maka da kake da take yi idan ba ta bin Allah ballaga zace akwai wani makaho a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kuyanga mai tsananin tausayi a gare shi kuma har yana da ƴaƴa yace ƴaƴan nan sai ka ce inibi a wajen sa dan kyau da yanda yake son su yace amma kullun zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam take ya hana ta ba za ta halu ba yace yi mata wa'azi take jin wa'azin kullun zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam take wata ran shine da tai abin ya ishe shi sai ya samu wata wuka ta sa ya kafa ta ya dauko ta ya tura ta ya juya ya haukanta ya farka cikin nata ta mutu aka tsinci gawarta Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace wanda yayi wannan aikin yazo ya fada saboda haƙina akan sa sai makahon ya taso yace ya rasulullahi nini yace kaji akan wannan mata kaji abin da ke tsakanin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa shi biya diya ba ya bar jininta ya zamanto jinin banza saboda me saboda saboda zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sa ko tuban sa ba a nema ko ya tuba ba za a karbi tuban sa ba ya je ya tuba cin tsakanin sa da Allah amma mu dai anan wanda aka kama shi na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam kisa ake masa to ka duba ka gani ga yanda ya sifanta ta tana mai tausayi ya samu ƴaƴa daga gare ta duk abin da zai sanya shi ya so ta akwai kama da ta zamanto ba qanita bace daga Allah sai aka fitar mata da sifar wannan salihah to da haka sharadi na farko fa salihat qanitat sannan na biyu hafizatun lil ghaib masu kiyayewar asirin ba su kiyayewar alfarmar mijinsu bil ghaib hafizatun lil ghaib inna bi ma'ana bil ghaib ay fi ghaibati azwajihinna masu tsare kansu a halin mazajensu ba sa nan wato in mazajensu ba sa nan to lokacin nan suke suna tsare su tsare dukiyarsa su tsare mutuncinsa ba daga zarar miji ya tafi ba shikenan kuma sai a dauki waya a soma rubuta text a soma kiran abin nan abokan hurda da sauransu ya zamanto in ba a bayan gidansa ake kullun kuma yana shigowa shikenan sai kaga ana ta deleting text ko kuma ana ta deleting number wannan wayar ta sharri wanda ta nuna wa mutane hanyoyin da za su rinka ha'inci alhali suna zaune a zahiri min barra halla min juwa ya alamalla kamar yadda larabawa suke cewa a zahiri komai lafiya amma ku abadi ne Allah ne kadai ya san abin da aka kulla to in wannan waɗannan Allah ya zabe su da cewa su ba haka suke ba suna kiyaye gaibu a bayan mijin baya nan suna tsare haƙƙinsa bima hafizalla ay bihifdillah da abin da Allah ya sanar da su cewa su tsare shi wato ma'ana sun san addini domin bima hafizallah da ai bi hifdillah da tsarin Allah wato abinda Allah ya wajabta akan mata na su tsare shi na haƙƙin Allah da na haƙƙin mazajensu da Allah ne ya dora musu shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'a salihah mace salihah ita ce wadda take idza nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta sai ta faranta maka rai ka ji dadi ba dalla da ita wato wai ka ji dadi ba wai ka ganta sima ba ba wai shine kadai ba a'a me amfanin dukkenta amma kana ganin ta sai ka tuno irin bakin cikin da take kulla maka a'a in ka kalle ta sai farin ciki ya zo maka saboda ga kyakkyawan kama ga kuma kyakkyawan hali wa in ghaba anha wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi in baya nan in amaraha wa in amaraha ata'atu in ta umarce shi in ya umarce ta sai ta bi shi daga yace ki kaza abu kaza za a yi to ko ba ta da shi ko ba ta ko kana ganin ba haka bane ta san yanda za ta faɗi cewa ba haka din ba amma ba ta ce saboda me ko kuma abin nan wata dai magana wanda yake sun san irin halin da suke ta san mace amma daga yayi umarni sai ta biyayya to abin da ake so kenan ba daga ya faɗa ba in ya faɗa ba ya ce abin nan wane kai ko makamancin wannan ko in ya ce wallahi zan dake ni ka dake ni sai dai ruwan sama irin a'a in ya fa umarci shikenan sai ta wa in ghaba anha in bata nan in baya nan kuma hafizatu sai ta tsare shi ta tsare mutuncinsa fi nafsiha akan kanta wa malihi kuma ta tsare masa dukiyarsa domin wannan shine haƙi wannan sune sifofi uku da suka wannan hadisi ne sahihi a cikin sunan abi daud da sunan tirmidhi cewar wannan ita ce sifar malama mata saliha wanda nan Allah madaukakin sarki ya faɗi dukkan sifofin a cikin waɗannan umarni guda biyu fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib sai tara wannan sifofi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wallati takhafuna nushuzahunna mata da kuke jin tsoron annushuz annushuz ma'anarsa al'isyan sabo asali daga mana al'irtifani wa idza qilan shuzu fanshuzu in an ce muku ku miƙe a cikin majalisi wato mace annashiza ita ce wanda take ita ta wato kamar yanda turawa suke cewa tayi growing wings tana da fuka-fiki ta tashi sama ta fi karfin ta yi kasa-kasa wato ba za ta yi ta sallama ta miƙa wuya ba to wadda wato ma'ana in mijinta ya neme ta ba za ta yadda ba in ya umarce ta ba za ta bi shi ba to wadda kuka san ta hafuna a nan wajen ai ta alamu wanda kuke sanin wato cewa suna saba muku ga wannan sifa sai an tabbatar to fa'iduhunna ba wai kawai daga mace ta yi haka ba shikenan sai a ce to shikenan tattaraina ke naki ki tafi gidan uwarki da ubanki ba a'a fa'iduhunna farko tukuna ku yi musu wa'azi shine alwa'az shine tsoratarwa ku tsoratar da su da haƙƙin Allah ku gaya musu haƙƙin Allah akan su da wajibcin da Allah ya sanya ma mace ta biyayya ga mijinta da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya babu wani makhluki a bayan kasa da yake da haƙƙi akan mace kamar mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi sahih da zan umarni mace ba zan umarni wanda umarci da zan yi umarni ga wani ya sujada ga wani da na umarci mace ta sujada ga mijinta kuma yace idan mace ba za ta isa matuƙa akan biyayya ga mijinta ba sai ta kai da koda tana kan wato tana kan surdun raƙumi mijinta ya nemi ta sauko a lokacin da yana da buƙata tare da ita ta sauko dan tsabar biyayya gare shi domin ita shi biyayya gare shi shine samun aljannata saba masa shine sanadiyar shiga wutanta to duk wannan wa'azi ne wanda miji zai yi kuma kada ya ce to ai ka san mace in dai kace za ka yi mata wa'azi ba za ta saurare ka ba kowa malami ne amma ban da kai a wajen mace kowa malami ne mijinta ba malam bane a'a kada kai wannan kai Allah ne ya ce kai mata wa'azi in ma kai ba malami bane ran nan ka zama malam ran nan ka zama fa'iduhunna idan kai wa'azin bai yi ba wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya nan wajen kauracewa shine maganganu na sahabbai sun nuna kan cewa kauracewa a wajen kwanciya wadanda suka ce a ka juya mata baya musamman akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na muawiyah bin haida da yake cewa wala tahjur illa fil bayt kada kai kaurace ma matarka sai a cikin gida wato ma'ana kada ka tattare naka yana ka koma wani dakin ka koma wani gidan sai dai a cikin dakin ka kaurace mata amma ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kauracewa matansa gabaki daya bar dakin nasu yaje ya hau kan wani bene wata mashruba a cikin masallaci shi yasa imam al-bukhari yace wa hadithu ya ambaci wannan hadisin yace wa huwa ahsah shine yafi inganci ma'ana idan maslaha ta hukunta cewar kauracewar
zai fi tasiri idan mutum ka kaurace mata a cikin gidan baki daya, ka koma wani ɗakin daban, ka ki kwanciya da ita a cikin ɗakin, to wannan yafi. Shi ma kuma kauracewar mataki, wannan kuma ya nuna kauracewar mataki mataki ne. Akwai kauracewa na magana, sannan kauracewa na kwanciya a cikin ɗaki, wato a wajen shimfiɗa ka kaurace mata, a wajen kwanciya ka juya mata baya, sannan kauracewa a cikin gidan, ya zamanto a cikin ɗakin amma ka raba shimfiɗa da tata shimfiɗa, sannan kauracewa a cikin kauracewa da zaka bar ɗakin gabaki ɗaya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga babu wanda ya kai kyautatawa iyalinsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya kaurace musu sai da ya wata kai cur kwana 29 baya tare da su, ya nuna mana cewa wannan uslubi ne na tarbiya, domin da haka ne za a daidaita musu su hau kan sirdi yadda ya kamata, da haka ne za a daidaita su, dole sai da haka. Wadribuhunna, mataki na uku shine ku dake su, ba ku yi musu bulala ba, ba ku zane su ba kamar yadda mai tambaya ya ce, ba zanewa ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in ataina, idan suka zo muku da ɗaya daga cikin da alfasha suka zo muku da sabo, fa idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna kama amarakumullah darban ghayra mubarrih, yace ku doke su kamar yadda Allah ya umarce ku, amma duka ba wanda yake zai sanya radadi a jiki ba. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan hanin da cewa la yadribanna ahdukum imra'atahu darba abdin aw ama thumma akhirul yawmi yudaji'uha, kada ɗayanku ya je yayima wato matarsa dukan wato bawa ko baiwa, sannan kuma daga ƙarshen dare ya zo ya kwanta da ita bayan da yayi mata duka, ya kamar zanewar kenan, kamar yadda zaka zane dabba sannan kuma daddare ka je kana cewa a zo ayi sulhu saboda ka san kana da bukata tare da ita. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna ba a yin haka. Daga cikin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharadin wannan dukan yace wala tadrib fil waj, kada ka dake ta a fuska, domin fuska shine inda ado yake, kace zaka yi kutufo ko kace zaka hada mata jini da majina, duk wannan bai halatta ba. Idan mutum yayi ba yayi ta'adda, yayi i'tida, ya wuce iyaka, Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ladabtarwa ne da Allah ya ba mamiji, kaga ba a ce sai kotu ba. Ka sani cewa inna bima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, jininku da dukiyoyinku da mutuncinku suna da alfarma, ba za ka taba lafiyar mutum ba, ba za ka taba dukiyarsa, ba za ka taba mutuncinsa ba sai da haki. To Allah ya baka haki na shari'a, al-asl bai halatta ka taba lafiyarta ba, saboda haka inda Allah ya halatta maka zaka yi ne bi qadaril haja, bi qadaril masmuh, gurgudan yanda aka baka izini. In ka ketare to ka shiga cikin haram, Allah madaukakin sarki zai kama ka. Shine ai yawanci malamai suna cewa da gefen riga, suna cewa da gefen riga duka ne wanda yake zaka nuna kan cewar wato kana fushin naka har ya kai ga wato kai da kullum ana ganin ka a cikin wato sai dai bushasha da nuna soyayya da sumbanta da duk irin wannan ka mai da ita qarura, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukassirha, kada ka karya ta, kada ka fasa ta, wato abin nan kaskon karoci. Ana tafiya ma wajen tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya anja sharuwai da ka sauƙaƙa bil qawarir, ka tafi a hankali wannan gudun da kake yi da wato da kwalba kake tafiya sai a hankali. To kaga duk wanda mace tana buƙatar wannan a sassaucin wannan lutufin tare da ita, yau aga kan cewa ka ɗauki riga haka kai haka zaka yi duka, to wannan zai sanya mata tsoro, zai karya zuciyarta. To abinda ake so kenan, amma ba so ake a nuna karfi ba, ai an san kai ba karfin ku ɗaya da ita ba, ba abinda ake so a nuna ba kenan, ba kuma cewa aka yi mata haddi ba, balatana a jikin da ba cewa aka yi wajen alkali ba haddi ba ne, a'a ladabtarwa ne, ba kuma ta'aziri ba ne, ba horarwa ba ne, ladabtarwa ne. Akwai bambanci tsakanin ladabtarwa da horarwa. Fa in ata'anakum, idan suka bi ku, fala tabghu alaihinna sabila, kada ku nemi wani tafarki kuma akan su na saba musu, inna allaha kana aliyan kabira, ku sani cewa lalle Allah madaukaki ne, wato ikonsa da daukakarsa akan ku yafi ikon ku da daukakar ku akan matan. Shi yasa ne wata ran Abu Mas'ud al-Badri da ya kama wani bawansa yana dukansa manzon Allah sai yaji ana cewa ya Aba Mas'ud, ya juyo sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallahu aqdaru alayka minka alayhi, yace wallahi Allah ya fi ka iko akanka bisa ikonka akansa, wato ka tuna ikon da Allah yake da kai akanka, kai kuma kana ganin kana da iko akan wannan dan bawan ka ne yana garkashin ka, to haka zalika shi yasa Allah ayar hikimar kare ayar da inna Allah kana aliyan kabira, Allah madaukaki ne, ku bar ganin ku Allah ya daukaka ku akan matan ku kuna da iko, gashi har an ce ku dake su, to ku tuna cewa Allah fa shine madaukaki akan kowa. Idan kai Allah madaukakin sarki zai maka tsananinsa, ina za ka kai kanka? Saboda haka ku zamanto masu kiyaye iyakar Allah. Kabira, Allah madaukakin sarki mai girma ne, wanda wannan ya hada girman matsayi da kuma girman rinjaye. Babu wani wanda yake yafi shi girma, ba wani wanda yafi shi wato daukaka, ba wani wanda yafi shi wanda zaka ji nauyinsa a cikin zuciyarka irin Allah tabaraka wa ta'ala. Wato duk abin da zaka yi din ya zamanto kayi makankalin zami, kada ka biye marai, wato burinta abin da rai take so ka je kai a wajen wannan. Wannan yadda ake wato gudanar da horarwa ke ladabtarwa kenan ga iyali, yayin da ya zamanto an samu sabani. Nan an faɗi jinsi biyu na mata, hali biyu na mace, halin da'a Allah ya musu kirari, ya ce fasalihat, masu biyayya kenan, kuma ya ce falata bugu alaihinna sabila, kada ku samu wani tafarkin da kuma za ku mugusta musu bayan sun riga sun zamanto masu biyayya a gare ku. To hali na biyu, halin da ya zamanto ita matar ita ce kangararriya, ita ce ta yi fitsara, ita ce ta yi tawaye, ita ce ta yi saba, ita ce ta saba ma mijinta, shi ne aka faɗi waɗannan matakai, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. To sannan in Allah ya kai mu gobe za mu tashi kuma hali na uku na matar, shi ne na ma'auratan, shi ne halatu shiqaq, in ya zamanto kowa da nasa, da mijin da nasa, matar ma da nata, ya zamanto zama ya garke an karsa yadda za a yi, to shi ne wanda bayaninta zai zo a ayar da za ta zo nan gaba. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙarfi da fahimta na ayoyinsa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai dan uwan mu da yake neman addu'a, ɗansa ya fita yau kwana takwas, Allah ya bayyana shi, Allah ya hada su kamar yadda Allah ya hada Annabi Yusuf da Annabi Yaqub, Allah ya dawo masa da ɗansa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.